والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. Munayi ma Allah tabaaraka wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci na sallar asuba, kuma muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya karɓa mana. Da yake yau zai zama 30 ga watan Ramadan, to babu wani shakku kawai gobe cewa Idi za a yi, domin wannan wata na musulunci baya wuce kwana 30. Dole kawai dama ko 29 ne ko 30, baya 31. Don haka gobe kawai Idi za a yi, kuma Allah ya azurta mutane da wata falala ta cikawa har 30. Wannan babbar falala ce, kuma girma ne a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala, karramawa ce. Akwai ladubba da ya kamata a ce mai tafiya Idi ya same su. Saboda haka darasin ma sunansa Adabul Idil Fitr, wato ladubba na Idin ƙaramar sallah ake cewa, ko shi dai Idi wata sunna ce daga cikin sunnar annabawa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ladabtar da mutane da wannan sunna din, wadda kuma daga ciki abinda ake nema wato akwai yin wanka, akwai saka turare, akwai saka tufafi sababbi idan zai yiwu, akwai cin abinci kafin a tafi Idi, ko kuma cin dubilo ko wani abu wadda ake, wasu malaman suna cewa dubilo ana iya cin sautiri lokaci uku, lokaci biyar, lokaci bakwai, amma dai wannan ba wai wani abu ne wanda yake gashi nan ba, amma dai haɗe wata alkama da ake ba wa mutane wannan ba shi da wani asali a gindin wannan aka samu aka ɗan manna abinda mutane kuma suke mannawa. Bayan wannan akwai kabbarori, akwai sallar ita kanta Idi ɗin a inda aka ce ai Idin, akwai saba hanya wajen tafiya da dawowa, akwai kuma wato abin nan caccanzo da gaisuwa da abin nan barka da ake yi da juna, akwai sadar da zumunci ta hanyar ziyara, akwai fitar da zakatun fitri kafin a tafi sallah. Wannan duka ladubba ne wanda ake buƙatar yin su. Mafiya girma daga cikinsu shi ne abrazu adabun wa sunanul idil fitr, abubuwan da suka fi bayyanuwa idan za a tafi Idi. Abu na farko shi ne at-takbir, yawan kabbarori. Wannan yana farawa ne daga lokacin da rana ta faɗi, yau kenan ranar yau ɗin nan idan ta faɗi. Wannan kabbarorin za a ci gaba da yin su har zuwa ma'ana har zuwa lokacin da liman bai zo ya tada sallar Idi, ko cikin dare ka farka za ka yi waɗannan kabbarori, in dai ka sha ruwa za a yi ta yin su. Ina fata an fahimta. Sigar yadda kabbarorin suke shi ne Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Wannan su ne kabbarorin da ake, idan rana ta faɗi aka yi buɗe baki, to shi kenan watan Ramadan ya riga ya tafi. Sai harkar wannan Idi, sahabbai a kan titi ma suna yin kabbarori, har bakin kasuwa in sun zage a suna yi. To amma ka san al'ummar mu yanzu yadda take, wani sai ya manna maka hauka ya ce ma kai hauka kake yi kawai ba abin nan ba, tunda mutane ba abu ne wanda ake yin su ba, ko ba karatu mutane suke yi ba. Don haka kawai in suka ga wani yana kabbarori cewa wannan kawai dan sallar Idin nan ne yake tura mutane wannan kabbarori, shi bai san ma sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. A daina daga cikin ladoba na ɗaya kenan. na biyu shine al-iktisal, idan lokaci yayi da a tafi idi ayi wanka, idan yi wanka ana yin tajammul, shine yin ado. An so ka yi wankan mustahabbi ne, an so ka sa ma kayanka turare, an so ka sa tufafi mafiya kyau, ka bayyanar da ni'imar da Allah ya yi maka, kuma gwargwadon yadda zikirinka yake a kabbarorinka da tafiyarka da dawa, gwargwadon irin daraja da kake da ita. Wani littafi da ake kira Du'atul Murshid ya kawo yace hatta mala'iku idan kuna tafiya kuna kabbarori suna bin ku a wajen idi, a gefen hanya suna bi, in an je can aka yi liman ya shigo za a ta da sallah, to sai a yanke kabbarori. Amma saboda gudun rudu an fi son cewa ka jiyar da kanka kadai, domin in kowa ya ɗaga murya yana yi da ƙarfi har gowa za ta tashi. Saboda haka sai ka yi da kanka, ka jiyar da kanka, wannan shi ne. Na uku, abinda ake so kafin fita idi shi ne al-iftar qabla salah, inda azumin ya kare to ana son ka ci abinci tunda karamar sallah ce. Babbar sallah ita ce ake cewa ba za ka ci komai ba sai ka tafi idi, watakila ma an fi son ka ci daga layyar da za ka yanka, amma a wannan ana son ka ci abinci domin a tabbatar da cewa azumin nan an yanke shi. Shi ya sa ma malamai suka tafi a cewa duk gaggawar da kake da shi na za ka yi fita ta Shawwal, cewa wannan ranar ba za a yi ba, amma kana iya yi ranar biyu ka fara fita ta Shawwal ɗinka in kana so, kana iya yi wani. Don haka an so ka ci abinci dibido, shi ne aka ce witran, wato witrin sa kenan, kafin ka fita zuwa sallar idi. Kamar yadda ya zo a wasu bayanai wato daga magabata. Abu na hudu daga cikin ladubban shi ne salatul Eid, wato ita kanta sallar idin. Wato sallar idin raka'o'i guda biyu ne kacal ake, kuma ba a mata kiran sallah, ba a mata ikama a wurin da za a idi a filin, ba mai kiran sallah, babu kuma yi mata ikama, kuma ana yin ta ne a sarari. Wannan shi ne abin da aka ji so. To amma yanzu wasu larurai kamar ga sunan dai, wani littafi ma musamman wani mawallafi ya rubuta cewa salatul Eid kharijal balad hiya sunna, yace sallar idi waje da gari ita ce sunna. Amma yanzu idan kun lura yawancin idin ya dawo cikin gari, kamar yadda haramin Makka ma ya dawo cikin gari, an gane, kuma a nan suke sallar idi. Mutanen Madina su ma a masallacin manzon ake, amma inda sun sabu ne sallar idi waje da gari ake fita, don tana kama da kamar rani wadda musulmai suke su nuna yawan su, su nuna godewar su ma Allah, su yatsu a bayan ƙasa kawai ga sunan intashar sun fita, kowa ya gan su da yawan su da kwarginin su. Wannan shi da aka fi so. Amma tun da ya zamanto a larurance, in za ka ga idin sarki shi ma a cikin gari, idin wane ne, idin ina ne, duka yawanci, amma akwai ɗaiɗaiku suna nan a bayan gari. Wannan shi ne abin da aka fi so. Abu na hudu ko na biyar ko mukhalafatu tariq, shi ne saba ma hanya inda za ka tafi. Mana idan ka ji wannan hanyar ka je idi, to in ka tashi dawowa sai ka tafi ta ka dawo ta wata idin, a ta wata hanyar daban. Wannan shi ne ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shi ne aiki. Ita sallar idin ana mata kabbarori guda bakwai, sannan liman ya yi karatun Fatiha da Sura, ya yi ta wannan raka'ar, idan ya dawo kuma ya yi guda biyar, sannan ya karanta Fatiha da Sura, sannan a sallame, sannan kuma ya yi huduba. Ita ana jinkirta hudubarta ne sai bayan an yi sallah ba kamar juma'a ba. Juma'a ita ne ake gabatar da wato abin nan hudubar ta kafin sallah. Sannan abu na shida shi ne at-tahmi'a, murna da juna kenan, kamar wani abu ne wanda yake congratulation ne ake ko da kuma ziyarce-ziyarce da caccanzuwar wato gaisuwar kamar irin da ake cewa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal da dai sauransu, ma'asilatin arham, tare da sadar da zumunci da kuma wato yalwatawa mutane da sadar da gaisuwa da ziyara makusanta dangi makwabta da dai sauransu. Na ƙarshe daga ladubban da ake so shi ne idkalu surur, ya shigarwa da mutane farin ciki a ranar banda fada. Yawa ko wani ya yi maka gosulo ya sha gaban ka da yawa guri ba zagin da ake karin da cewa wawan banza kawai a ga Allah wannan babu shi farin ciki kawai ake yi da saka wa mutane farin ciki ko wani motarsa ta kasare don bai iya yiwa yana gaban ka amma motarsa ta mutu ko ka wasu ma su dura masa ashar ko su yi masa wani abu, wannan duka ba abin da ake gani. In dai baka taimaka masa ba to kar ka dage shi, ya kamata ka jajanta masa ne wataƙila in ka ga sallar ma za ta kure ka sai ka ba shi lif ya bar motar ta yi sai an gama sallar. Abubuwa ne da ya kamata kenan a yi, ko mashin ɗinka ya kassare ko kuma an tashi wani ana cunkoso a ba a samu an wuce ba, duk irin waɗannan abubuwa a yi ƙoƙari a danne zuciya, a yi haƙuri, a yi haƙuri da juna, a saka wa mutane farin ciki a ciki da za a kai yalwatawa. Akwai buƙatar cewa kai ma iyalanka kyauta don wasu daga cikinmu marowata ne, wannan sallah ko barka da sallah ba ka iya ba wa matarka, don Allah ka yi haƙuri ba zai yi daɗi ba, amma dai a don samu wani abu ɗan yara a raba musu ko da ɗari-ɗari ne ko hamsin-hamsin haka, ana son wannan saboda rana ce ta farin ciki, kowa ya ji cewa yau kam ranar ta musamman ce, ya gane cewa wannan zai ba shi ƙarfin zuwa sallar Idin da kuma jin daɗi cewa lallai Idin nan ku ya kamata ya rinƙa maimaituwa don ana samun barka da sallah a cikinsa. Ana buƙatar kyaututtuka, an gane, saka farin ciki a ciki, dukkan maganganun da za a yi su maganganu ne na farin ciki, kada a yi wani abu na ɓacin rai. In an dawo daga Idin shikenan harka ta ƙare, sauran wasu abubuwa sai ziyarce-ziyarce, sai kyaututtuka, sai cin abinci, sai bayyana ado, sai fatan alheri, sai addu'o'i, kawai shi ne abin da za a yi sai har wannan wunin ya ƙare. Wataƙila wasu za ka ga har ma washegari ba su gama bikin sallar ba da ziyarce-ziyarcensu. Wannan duka ya danganta da abin da kai kake yi, amma dai waɗannan guda bakwai su ne ladubba da ake buƙatar Idin idan ya zo za a yi shi, kuma za a fara ne daga magariban da muka sha ruwa ɗin nan. Tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin da liman zai je filin Idi a ce to a tada sallah su wannan kabbalorin ake Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa lillahi alhamd. Wasu da yawa ba sa yin kabbalorin sai sun fita sun saka kaya sun hau kan hanya, a su kabbalorin kawai daga rana ta fadi shikenan an shiga harkar Idi, Ramadan ya tafi, rana tana faduwa to Ramadan ya ƙare an shiga Shawwal, kuma dama a cikin Shawwal ake yin Idi. Wannan shi ne Allah ya taimake mu, Allah kuma ya amsa mana ya karbi ayyukanmu ya fi mana kurakuranmu da muka aikata a cikin wannan wata. Sai ɗan ƙarin bayani shi ne kana iya fitar da zakatun fitarinka a yau, tun jiya ma wani in ya fitar ba laifi ba ne, sahabbai sun yi wannan sun yi fitar kafin kwana biyu don gane, amma lokacin da aka fi son sa ita da katon fitri shi ne wayewar garin da za a tafi idi kafin a tafi idi wannan shi ne zaɓaɓɓen lokacin da kun san sallah tana da farkon lokaci tana da ƙarshen lokaci tana da tsakiyar lokaci to lokacin da aka fi so na zakatul fitri shi ne lokacin da wato gari ya waye kafin a tafi idi amma mustahabbi ne idan ka fitar a yanzu nan kuma saboda hikimar da aka shar'anta ta shi ne dan a wadatar da mutanen da ba su da abinci sai a ba su domin kafin ranar ta iso to kowa ya san inda ya kama kuma ba a son mutane su dawo mutane da roƙo da Allah ka yi haƙuri ko bara kake yi kullum to a ranar idin nan ka yi haƙuri zar ka fito wa mutane bara wannan shi ne abin da aka fi so shi ya zama aka ce a cire ta kafin kwana biyu idan a baka kowa ma ya huta za a ga wani har a filin idin bara yake da yake ba ƙa'ida ake yi ba wani mutane ba damuwa suka yarda abin da shari'a ta ɗora musu ba wani a filin idin ma zai je sallar da ɗan jagoransa ne kawai bara yake ci ya ba samu abin da zai ci ba zai haƙura ba domin yawanci za a ga wasu barar nan kamar Allah ya ɗora musu wani rashin haƙuri ba sa iya haƙuri da za ka ce ma wani kai ka yi haƙuri da Allah in dai abinci ne ka zo zan baka ne yau in ka ba shi zai ajiye ya sake fita kuma so matsalar su tun tana da irin wannan amma ba a san yawan wannan ya wace ya wacan wannan shi ne abin da ake so sai akwai wani wanda ana fitar ma kowane irin yaro ƙarami da babba da mace da namiji da bawa da ɗa duk wanda suka zama a kan ka ne ciyar da su za ka fitar musu da wannan duka za ka fitar musu da zakatul fitr matanka da yayanka idan iyayen kana tare da su kai kake ciyar da su ba ba su da wadata to kai ya kamata ka cire musu duka wadanda ana yi kuma ana ba mu mutane ne nau'in mutane wanda Allah yake a ba su zakka cikin alkur'ani su ake ba kuma kana iya dunkulewa ko da ta kai buhu guda ne don yawan iyalinka kana iya dunkulewa ka ba fakiri guda ɗaya kuma kana so kana iya rarraba musu ka ba su ana fitar da wannan mudun sa'il ne wannan mudun da kai wanda ake gwada guda hudu ya zama ɗayan wannan shi ake cirewa kuma ana bayarwa ne daga jinsin abincin da mutane suke ci ko ba wanda ya tsora ma sai ka dafa duk labarin mutane ne kawai saboda idan ka dafa in fulan ɗaya ka ba wa mutum to bai kai cikin wancan mudun ba na ka cewa wai wani za a dafa sai an dafa a ba da shi filet-filet wannan babu sannan ba a ba da kima a ra'ayin wasu malamai irin su Malik irin su Shafi irin su Ahmad bin Hanbal amma Abu Hanifa yana da ra'ayin za ka iya kimantawa da kuɗi ka baya wanda shi kuma kiyasin nasa gaskiya bai karɓu ba a baina nan a tsakanin malamai saboda annabi da ya zo cewa zakatul fitri sa'an wato sa'i ake bayarwa min sha'ir aw min zabib min aw min kamr so bai ambaci kuɗi ba nau'in abinci ya ambata wanda mutane suke ci wannan shine abin da za a wato cire a bayar misali da za a ce matar mutum ta haihu tsakanin rana bata fadi ba ana gab da magariba sai ta haihu kuma ba a sha ruwa ba to wannan yaron ya shiga cikin zakatul fitr saboda a ramadan ake cirewa amma idan ta haihu misali bayan sallar isha malamai suna da sabani domin ya riga ya shiga shawwal bai shiga ramadan ba watakila ma dai wannan matsala ba samun kowa za ta yi a nan ba watakila amma tana iya samun wani inda haihuwa ba wani yadda ake mutuwa haka ake haihuwa da haka idan an samu ɗa irin wannan to shi ne dai hukuncin da za a masa in ya zo kafin shan ruwa kafin rana ta fadi to yana cikin waɗanda za a fitar ma da zakatul fitr idan an haife shi bayan rana ta fadi to wannan ya fita ya shiga shawwal na haka ba sai an cire mishi ba amma duk da haka wasu malamai suna ganin abu ne kyakkyawa a cire don kai ma ba ka akai kuma da falala ubangiji ya baka ɗan abin nan suna ganin in kai wannan kayi misali wallahu ta'ala alam sai matsalar ku da ba ta karewa kullu shine za a yi sallar idi ranar juma'a kuma za ku dawo mutane da yawan tambaya to yanzu an yi ini to ya sallar juma'a ba ruwa na da wannan magana an ga karma ka tambaye ni an gane ko wannan matsala ce wanda kullum ana tayin ta sai kuma ta sai an dawo ana ta mai sa ta ba wani malami cewa yake yanzu saboda Allah dan an ba da kudi karfe 7 na safiyar juma'a kuma sai aka ce wannan karfe 1 za a saki ba da kudi sai kace ba za ka je ba wato zuwa da ne karfe kudin kai gaba amma sallar ce take ta magana akai maganin shi kenan aiko Allah ubangiji ya karba gwada ayyukanmu ya fi mana kurakuranmu ya ji kan iyayenmu ya tsare mana kasarmu ya zaunar da mu lafiya ya kare mu daga sharri masu satar mutane da dukkan wasu musibu Allah ubangiji ya tsare mana Allah ya taimake mu ya yafe mana kurakuranmu Allah ka sa mun yi wannan azumi a dace Allah ka yafe mana Allah ka yarda da mu ya Allah ubangiji ka yarda da mu ya Allah kai mana albarka cikin gidajenmu da matanmu da ƴaƴanmu da dukiyoyinmu da iliminmu Allah kai mana albarka Allah ka tsare mu daga dukkan wata fitina wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.